أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‫يان أوا ماسو كاللون بودي سورارون مو تكفر رياض لاباري تا سنة تي في إي كا إس إسلام كتاب وسنة على فهم سلف الصالح منا موكو غيسوا تا الدين المسلم جي منا قارا قودي و الله سبحانه وتعالى وان لتكين إيكوان سا دغن داما سا دفن لسا يبامو إيكو موكا حدو دكو أوان نندرسي نامو ميتاكين حد نسوشي كو يد أكي حدا نسوشي كو يد أكي حدا ما أنوني نسوشي ورند أكي غنيا أزاهري كما سنشي كارو لجونا. Wannan shine darasinmu na 163 kenan. A darasinmu na ƙarshe mun tsaya ne a ƙarshen suratu Taha. Wa masu bibiyar wannan karatu, kamar yadda muka sani cewa muna tafiya ne tare da littafai guda biyu. Littafi na farko, littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin. للتافي نبيكما أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. طب إن شاء الله تعالى كما يدى أكسني منا بن جير الآيويني كي لنكما قوة آية تكسن شيء تشي أكن جير الآيوي القرآن شكم كون للتافي تشي شكم أن لتفن قدابين إتموكي فاراوة منافاتا الله سبحانه وتعالى إيه كسن تشيني جاقورا غريمو شكم أن نكراتو دا ذا Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. To za mu tashi ne a cikin suratu Taha, a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid, domin shi ne kawo ayat da take akan wato jerin awi kenan ta farko akan karatun da muke yi. To suratu Taha mai tahqiqin wannan littafi yana kawo bayani daga wasu littafai Sheikh Mustafa Al-Adawi. In ka diba a number 1, in ka diba zaka ga a cikin wannan tsaba can kasa ya sa qala ibn Ashur yace mai at-tahrir wa at-tanwir malami na kasar Tunus yace sun mai suratu Taha an sanya mata suna suratu Taha bismil harfaini da suna harufa guda biyu da ta da ha bismil harfaini al-mantuqi bihima da suna harafi guda biyu da ake furci da su fi awwaliha a farkonta wa rasmul harfani bi suratihima wa rusimul harfani bi suratihima an rubuta amma su haruffan da surar su ba irin yadda ake karanta su ba, domin an karbuta ta sai ya kamata a ƙara a rubuta alif ha a rubuta alif amma sai an rubuta da ta in babu alif kenan yadda harafin yake a rubuce ba yadda ake karanta shi ba. Ina fata an fahimci ni. Taha kenan, la bima yantiqu bihi an-natiqu min ismayhima, ba yadda mai furuci yake fada ba kenan, yadda aka rubuta su daban yadda ake furuci da su daban. Sai ka karanta al-imla zaka ga wannan akwai abinda ana rubuta shi ana furuci da shi, akwai harufan da ba a rubuta su amma wajen karantawa sai an fada da su, kama alif wajen ta ar-rahman misali, akwai kuma wanda ana rubuta su amma kuma ba a karantawa da su. Misali wato zaka iske harufan da an kai ma zero sai mun bambanta, akwai bambanci tsakanin sukuni, rubuta sukuni cikin alqur'ani, da kuma wato zero da ake rubuta. In kaga an rubuta ma harafi zero wato alama ba a karantawa ne da shi, la u'adhibannahu adaban shadida, zaka iske akwai alif ba la u'adhibannahu bane, to wannan yana buƙatar sai ka samu malami. Kama hadha zaka ana cewa hadha amma ba a rubuta alif wajen ha'un, wannan bincike ne mai yawa, kuma wato akwai al-imla yana da kyau dalibin ilimi ya san shi. Malam yace to la bima yantiqu an-natiqu min ismayhima taba'an li rasmil mushaf, mukin zai bi yadda aka rubuta alqur'ani kidan ya rubuta su, wanda kuma bincike ne mai yawa yadda rubutun alqur'ani yake. Malam yace undur at-tahrir wa at-tanwir, ka diba cikin at-tahrir wa at-tanwir kidan ka cikin suratu Taha farkon ta zaka ga wannan bayani, don farkon surun yake gabatar da wannan bayani. To wannan shi ne abinda wato ya kawo, amma rubutun alqur'ani yakun littafi mawsu'a samiru talibin mujalladi biyu ne, idan ka bi shi duka rasmu din alqur'ani da yadda ake rubuta shi da kuma
abinda nashi yayi sharhin shi littafi ne mai kyau kwarai da gaske yana da manta sunan muallifin amma malami ne na kasar Misra wallahu ta'ala a'lam to yanzu abinda kamata mu dan kara shine cewa waɗannan wato harufa galibi za ku ga ana cewa sunaye ne na Allah wani lokaci ko a ce sunaye ne na mala'iku ko a ce sunaye ne na alqur'ani ko a ce da su za a lissafa a hada da alif lam mim da alif lam ra a ce za a samu wato sanin lokacin da kiyama za ta tsaye a lissafi to wannan duk da yake ana amfani da harufa wajen lissafi musamman cikin ilimin gado abajada hawaza hutti kalam nasa fada qrasat da kuma cikin ilimin qira'at da rumus amma wannan su taha harufa ne zance mafi inganci da su da alif lam mim an saukar da su dan saboda a nuna ijazin alqur'ani mai girma harufan da larabawa suke magana da su da su ne alqur'ani ya sauka wato kuma in sun isa su kawo shi shi yasa galibi duk in anka kawo zancen alqur'ani anka kawo harufa sai aka kawo zancen alqur'ani alif lam mim zalika alkitabu la raiba fihi alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum da sauransu sura wato hudu ne kawai an ba kawo zancen alqur'ani bayan harufa wato suratul ankabut da kuma suratul rum da kuma suratul maryam da kuma suratul qalam ita suratul qalam ma an yi sabani sun ce akwai ishara zuwa ga alqur'ani domin an ce nun wal qalami wa ma yasturun kenan in mun ce alqalami kuma alqur'ani daga cikin abin da ake rubutawa to da haka sai zamanto sura uku ne wajen wasu malamai amma su ma wannan surorin karshen su an ambaci alqur'ani wannan shi ne abin da wato malamai suka ce kenan sai abu na karshe wanda zamu kara a gurguje akwai maganganu da dama in ka diba cikin farkon suratul baqara ibnu ashur ya kama maganganu sun kai guda 21 kan waɗannan harufa nan saboda mutum ya san da wannan to anan suratul taha wasu suka ce a'a wato ai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam aka ma'budi da ya take ƙasa shine wato ta wa ta'a ya taka to fi'il amri za a ce ta 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 to sai an ka ce taha wai kinan ka taka ƙasa to ai in haka nan ne inda ha usakni za a ce ta ba taha ba da haka wannan tafsiri yana da rauni kwarai da gaske sai abu na ƙarshe wanda ya kamata mu ƙara shine waɗannan harufa wato wajen karanta su ɗaliban ilimi suna samun matsala to ya kamata a ce ɗaliban ilimi sun san yadda ake karanta su waɗannan harufa ana kasa su ne gida uku akwai wanda ba a ja kwata-kwata karanta shi ake yi kamar alif shi shi kadai ne sai kaso na biyu su ne waɗanda ake ja biyu-biyu kamar wato hayyun tahurun yan an ce hayyun tahurun da ha'un da ya'un da ta'un da kuma ha'un ha babba kenan da ra'un su waɗannan biyu-biyu ake jin su sai sana qussu ilmaka ko kama asal na qas sana qussu ilmaka sinun nunun qafun sadun ainun lamun mimun kafun su waɗannan shidda-shidda ake jin su to da in ka zo kawai ka duba waɗannan layi harufan da duk ake karantawa da su farkon alqur'ani wato cikin surori ba su wuce wannan ana kira su alhuruful muqatta'a kawai in ka zo ka diba wani in dai sana qussu ilmaka ne duk harafin da nan shidda ake jin shi zan dan bada misali ko da guda biyu misali suratul baqara alif lam mim kaga alif mun ka ce shi ba a jan shida ma shi kadai ne lam tana can sana qussu ilmaka kaji lamun il 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 lamun kenan shidda za a ja ta sai kuma mim ita ma za a ja ta wato biyu kenan shidda kenan tunda sana qussu ilma ma ma tana daga cikin wato layi ne masu shidda shikenan sai ka hada daya shidda shidda sai dai mu hattara lam akwai mimun mim mimun mimus sakina da mimus sakina sun haɗu nan kuma akwai gunna dama harafin da ke karewa da nunun misali cin waɗannan to sa a hankalta ma in nunun din ta kare sakina in harafin da zo ikhfa'i ne za a yi ikhfa'i nan ma sai a ƙara to ga misali kenan kaga alif ba a ja lamun yana daga cikin wanda ake ja shidda mimun tana daga cikin wanda ake ja shidda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم كذا هكا سأريني كي تفيها مثالي نبي يقول نظم بايرا لك أرشي سورة مريم سورة مريم tana da harfa kaf ha ya ayin sad za ga wani zazu ya ce ka ha a ya sa a kaf sai mu duba wani wuri take tana daga cikin harufan da ake ja misali sana qussu ilmaka kafun ta zo kenan shidda za a ja ta tana cikin zayin da ake ja shidda kaf ha 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 babba tana daga cikin hayyun tahurun wurin da ake ja biyu sai kuma ya ya hayyun tahurun yun ya un tana daga cikin wanda ake ja biyu عين عين كما سنقص علمك عين ترى دكتور من أكيد جشدة سي صاد واتو سنقص سو صاد ترى دكتور من أكيد جشدة شيء كذا تو أما كاف ها يا عين عين انت كاري اكوي نون ساكن باين انت اكوي صاد كده نم كما ذاك هنكلتا ما واتو اخفاء كده عين صاد كنن سيكا جاسو إني يديكي جا مثالي
بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد
تو wannan na dan bada misali ne ga wato yan uwa saboda mu fahimci wato wannan duk da ke in ban manta ba harafi shi na ainu akwai sabani wajen jin shi da ku suke wadansu kira'o'i suna jin shi kamar wato biyu in ban manta ba a cikin wato qira'a wato ta alqur'ani Abu Ja'far kuma yana karantawa ne da wato as-sakt sakta latifa ya tsaya ba tare da ya lumfashi ba sannan ya kara wato karatun shi sannan kuma haraka ta ainun ita ana samun in ban manta ba sabani akwai lokacin da ake wasu qira'at suna karantata biyu in ban manta ba wato warshen lokaci yana karanta da ita guda biyu kenan amma wannan ba ilmul qira'at bane mun dan yi ishara dalibai sai su koma wajen malamai na ilmul qira'at su yi karatu na ilmul qira'at kenan to kenan wannan shine bayani akan abin da ya shafi suratu taha yanzu sai mu shiga cikin karatun mu gadan-gadan mas'ala ta farko sai mas'ala ta 670 malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fatar allah subhanahu wa ta'ala وهل أتاك حديث موسى شل لبار النبي موسى يذو مكة الله سبحانه وتعالى كجمع منزوس صلى الله عليه وآله وسلم إذ رأى نارا لوكتند النبي موسى يجوته تو يتي الآية كيف حك الله تعالى قول موسى عليه السلام لأهله يا أكي الله يبار لبار مجرد النبي موسى يفر أما وتو إعلانسا إن رؤية النار لوكتند يجوته في هذه السورة أتكلم ولا سورة وفي سورة النمل أما أتكلم سورة النمل وفي سورة القصص أتكلم سورة القصص بعبارات مختلفة سيكاود لباري دبن دبن معنا ذاك إسكي أسلوب نيابا بنتا ونوري أعنبتي وني أبو ونوري أشافي ونلوكتي أي أنفاني دوتا كلمة ونلوكتي أي أنفاني دوتا كلمة وهذه القضية لم تقع إلا مرة واحدة الهالكم ونن قضية موسى ياغا وتا تينا تارد إيالنسا أبوني ونسو أي فاروبا دبن دبن بني بلي أتي ياما ميتا دبن دبن مالك يتي توفى كيف اختلفت عبارة موسى عليه السلام فيها يا أنك عبارة النبي موسى تبنبنتا كوكم متي ما يد ألا بعد لابارين كسر يبنبنتا ما قبال ايا مالك يتي قلنا ذا متي قد سبق يا قبات في سورة الأعراف أتين سورة الأعراف في قصة موسى عليه السلام أتين قصة النبي موسى مثل هذا السؤال أنقاني كو إلن ونن تنبيا والجواب المذكور سننكم دا أمسى ودا أنك أنبتا ثم هو الجواب هنا تو إتتي أمسى دا واتوزاك باير أنن a mas'ala ta 331 a cikin wannan littafi a shafi na 113 anan ne malam ya kawo wannan mas'ala din in ka zo cikin suratul a'raf ya kawo shi a mas'ala da mun ka ce wato ta 331 inda ya kawo dan can fa in qila kayfa qala allah ta'ala huna hikayatan anis sahra alladhina amanu wa an fir'aun alladhina amanu وأن فرعونكما كنا حكى عن حكاية عن فرعون قالوا آمنا برب العالمين إلى قوله وتوفنا مسلمين يتي ثم حكى عنهم هذا المعنى في سورة طه وسيرة الشعراء بزيادة ونقصان في ألفاظ المنصوبة إليهم وهذه الواقعة ما وقعت إلا مرة واحدة فكيف اختلفت عباراتهم فيها يتي أمسى قلنا الجواب عنها أنهم إذا تكلموا بذلك بلغتهم لا بلغة العربية kinan amsa da bayar anan ko a cikin suratul a'raf kinan sun yi magana ne da yaren su ba da yaren larabci ba wa haka Allahu zalika anhum bil lughati al arabiyya mirar Allah ya bada labarin wannan da yaren larabci li hikmatin saboda hikma iqtadat takrar wa da tahukumta wato a maimaita wal i'ada wato a maimaita kina ananata nubayyinuha fi surati ash-shu'ara yace za a bai bayanin wannan a cikin suratul shu'ara insha Allahu ta'ala in Allah ya so فمرة حكاه مطابقا للفظهم في الترجمة wani lokaci sai Allah ya kawo bayanin su ya daidai da yadda ya dace da tarjuma abinda anka fassara riayatan lil lafzi dan a kiyaye lafzin wa ba'da zalika hakahu bil ma'na ko ko wani lokaci sai a hankalta ma ma'ana ba sai an yi amfani da lafzin da sun kai amfani da shi ba jariyan ala adatil arab wato gudana ko tafiya akan salon larabawa fit tafannuni fil kalam wanda suna caccanza salo a cikin magana wal mukhalafati baina asalibihi suna caccanza salo salo wato na zance kinan li Allah ya malla idza tamahhadat takraruhu kinan dan kan mai saurare ya malla ya kosa an gane ko idza tamahhadat takraruhu idan kuma maimaicin shi zaman to dai to almuhimmu dai kinan za a hankalta mu cewa su ba larabawa ne misali sai aka kawo kissar da kenan Allah subhanahu wataala ya kawo wato uslubi kenan wani lokacin an yi amfani da lafazin da ma'ana an tarjuma lafazin wani lokaci an tarjuma ma'ana abin da suka kawo sannan kuma Qur'ani yana da balaga da uslubi daban-daban wanda da shi ne ya kawo sannan kuma kada mu manta wato wani wuri ba a cika kissar ba wani wuri sai a cika ta wani wuri an shafe wani abu shi yasa malaman usulul tafsir suke kiransa kamar wato al-ijmal wa tafsil an gane ko al-ijazu wal basto wani lokacin al-ijmal sai a zo abu da dunkule wat tafsir wani lokaci sai a fayyace shi wani lokaci al-ijaz sai a takaita magana a wata sura wani lokacin kuma al-basto sai a yalwata ta in ka diba cikin muqaddima ta at-tafsir da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah zaka ga wannan bayani da kuma littafai na usulul tafsir suna bayani kan irin waɗannan ka'idodin kwarai da gaske sannan kuma idan muka duba malaman balaga ma suna amfani da wannan in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir in yana bayani kan wannan zaka ya kawo shi da kuma kadiba cikin littafin at-ta'bir al-qur'ani na ustadu dr fadil samar ra'i a karshen wannan littafi ya kawo wani tsari da ake kira al-hashdul fanni ma'ana tattaruwa ta wato uslubi daban-daban fanni wanda ke da alaka da fanni na balaga kinan uslubi na kwarewa wajen zance kinan sai da mun tuba kuskure bane aka yi ya kamata irin wannan in kana tafsirul qur'ani bil qur'ani ko at-tafsirul mawdu'i ka san wannan to wannan shi dai ne abinda zan iya cewa a gurguje saboda in an ce amsa ta gabata wani tana yi wannan karatun ne ma bai fara ji bai san lokacin da amsar ta gabata ba don haka dai mun faɗi cikin wannan littafin a mas'ala ne ta 331 a kuma shafi na 113 a wannan taba'a da take a hannuna ina fata an fahimce ni wato taba'a ta maktabatu fayyad littijarati wattawzi'a to malam yake cewa mas'ala ta gaba mas'ala ta 671 afwan kafin mu je wannan mas'ala wa hal ataka hadithu Musa shin labarin annabi Musa ya zo maka an gane ko to nan hal tambaya ce amma nan as-su'alu litaqlil ba wai ana tambayan manzo bane labarin ya zo masa ko bai zo masa ba Allah ya sani amma nan tambaya ce tabbas labarin annabi Musa ya zo maka litaqlil dan a tabbatar da cewa labarin shi ya zo mishi domin Allah ne zai bashi wannan labari to wannan shi ne abinda za mu ƙara ko kuma a gurguje kuma akwai wata mas'ala idra anaran fa qala li ahlihi mukuthu lokacin da ya gauta fa qala sai ti li ahlihi ga iyalan gidansa umkuthu ku zauna to nan umkuthu kin nan kaga ya kamata ya ce umkuth domin matarsa ita kadai ce an kace yana tare da ita to don su malamai suka ce to nan umkuthu annabi Musa yana tare da mai musu aiki sai ce umkuthu ma'ana sun ka zamanto su biyu to kuma biyu daga nan jam'i yake farawa wasu kace a tunda ba wannan lokaci ba bayyana annabi Musa ya haihu ba ko bai haihu ba wadansu kuma sun tafi cewa nan umkuthu da aka bada labari wato shine cewa ba wai annabi Musa yana tare da iyalansa ne su kadai shi yasa ba wai dole bane tunda lafazi na iyali in an hankalta mishi na dukkan jam'i kina kawai sai an kai amfani da ma'ana wato ta jam'i idan muka su cikin suratul qasas zaku ga akwai bayani da malamai suka kawo a cikin dafu ihamil tirab malan ya kawo shi wasu suka ce annabi Musa ya girmama iyalinsa ne domin ana so mutum ya girmama iyalinsa sai ya ci musu umkuthu wasu kuma sun kace akwai wato mai aiki tare da su kamar yadda nayi bayani to shi yasa sai anka abin nan aka faɗi wannan cewa ya ci musu umkuthu tun da jami'i na farawa ne daga mutum biyu ko wani lokaci ana khitab na wato mutum na jama'a zuwa ga mutum biyu wannan kuma mas'ala ce wanda akwai ta sosai sannan kuma sai abu na uku wadansu suka ce cewa tare da annabi Musa akwai da matarsa akwai yaya yana tare da yaya guda biyu an gane ko to shi yasa sai ci musu umkuthu duk da yake wannan malam yace mas'ala ce ta Isra'iliyat ba tabbatar da ita ba to wannan shine abin da ke so in kara karkashin wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 671 malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fa tar Allah subhanahu wa ta'ala fala yusuddannaka anha man la yu'minu biha Allah yana magana da annabi Musa kada ya kange ka anha daga gareta man la yu'minu biha wanda bai imani da kiyama ba domin duk abin da yake gaskiya ne ko duk abin da yake na alkhairi ne zaka iske za a samu yawan tsaiko da matsaloli a cikin wannan al'amari suratu taha aya ta 16 yace zahirul lafzi nahyun man la yu'minu bis sa'ati an saddi musa an al iman zahirin lafzi shine abinda ma'anar take bayarwa in an kalli zahirin kalmomi nahyu man la yu'minu bis sa'a za a hana wanda bai imani bane da kiyama an saddi musa ya kange musa an al iman biha daga imani dangare ta wal maqsud kuma abinda ake nufi huwa nahyu musa an al takdhib biha a hana musa ƙaryatawa da ita fa kaifa tanziluhu ya zaka tsaye da wannan magana tunda shi annabi musa shi ya kamata a hana ƙaryatawa da kiyama ba wai shi wanda zai kange annabi musa ba shi za a wato kafiri wanda bai imani ba za a ce kada ya kange annabi musa tunda nan ana magana ne ma da annabi musa ma tunda ma inda kafirin yana tsaye da balle a ce an hane shi ya hana annabi musa to kuma ba ka wani kafiri a wannan wuri to kuma ya akai aka ce shi kafirin kada ya hana annabi musa misali ya kamata a ce musa kenan shi ne aka ce ya kamata a ce kada ya ƙaryata haka ne tsarin wato zahirin lafazin abin da yazo haka ya nuna to yanzu ya zamu kallita yace kunna zamu ce ma'anahu abinda Allah yake nufi anan kun shadidata shakimati ka zamanto mai tsananin wato shakima an ce shakima ana nufin jayayya ko kuma cijewa da tsayuwa an gane ko jajircewa fiddini a cikin addini mai tahqiqin wannan littafi ya kawo nukta ta biyu in ka duba a cikin wannan littafi zaka ga ya sa number 2 kenan ko numero 2 zaka gane shi ya ce yuqalu za a ce fulanun shadidu shakima wani mai tsananin shakima ne idza kana za aridatin in ya zamanto mai tsananin iya gittawa ne wa jiddin da kokari wa shakimatu quwwatul qalbi abinda ake kira ash-shakima da larabci quwwatul qalbi karfin zuciya da jarumta kenan wa yuqalu shadidu ash-shakimati ana cewa shadidu ash-shakima idza kana shadidan nafsi in ya zamanto mai tsananin wato ana cewa shadidan nafsi ba a cewa tsananin rai da Hausa amma ana cewa wato mai tsananin jurewa kenan alifan mutum wanda yake alif in an ce alif daga al'anfuna mai daga kanshi hanci saboda girman kai amma alif mai kyama an gane ko alifa shay'a wato da lakifa shay'a ya kyamace abu an gane ko wanda yake yana kyama alifan abiyan mai kiyawa daga abani shi kuma wato mutumin da bai yarda da wulakanci in yaga abin da wulakanci ne ba zai taba yarda da shi ba to wannan shine ya kawo fasarar abin nan to malam yace kulna zamu ce ma'anahu kun shadidash shakimati ka zamanto mai tsananin jarumta da tsayuwa da jajircewa fiddini a cikin addini an gane ko salibal almu'jam li alla yatma'u fi saddika anil iman saliban ne an kace salib almu'jam asalin salaba shine abin da yake wato abin nan kamar abin da a cewa tsigewa an gane ko to kuma almu'jam yana iya daukar wato kamar wato kamar almu'jam kamar magana abinda zaka yi furuci da shi ina fata an fahimce ni to nan ban fahimci abinda malam yake son ya ce ba dai a wannan kalima amma dai kamar abinda dai ya nuna cewa shadidu shakimati fi dini ka zamanto mai tsananin cijewa game da al'amarin addini to salib almu'jam me yake nufi da shi ma'anarsa dai tana nuna dai tana da alaka da wancan to amma almu'jam shine an san wato abinda ba a fahimtar sa koko almu'jam wani lokaci littafi ne wanda yake fassara kalmomi to salib kuma shine tsigewa to ya tana yawa a ce mai tsigewa akan ice kun san mutum ne wanda yake mai tsanani wanda wato ana jin tsoron sa koko mai tsananin wato magana ya an ce mu'jam wato kamar magana kinan zama to kana magana wanda take akwai karfi a cikin ta don haka dai wannan shi dai ban fahimci abin da yake son ya ce ba dari bisa dari wallahi ta'ala alam mallan yace to li Allah ya tama fi saddika anil imani biha kada wanda zai yi kwadayin wani yayi kwadayi an gane ko kange ka an gane ko gare ta man la yu'minu biha wanda bai imani da ita ba in za mu fassara wanda irin ta malaman zauri wanda Hausa abin zai yi taqdim wa ta'khir kinan li Allah ya tama man la yu'minu biha wanda bai imani ita ba kada yayi kwadayin fi saddika ya kange ka anil imani biha daga imani da gare ta ina fata an fahimta yace wa hadha ka qaulihim wannan kuma kamar irin fadan larabawa ne la ara yannaka ha huna kada in ganka wurin nan ma'anahu la tadnu minni amma ana nufin kada ka kusance ni wala taqrub min hadrati ka kusanto daga wurina hadrana ana nufin kamar wurin da nake halarci kenan li alla araka dan ka in ganka kina in baka zo ba bazan ganka ba to sai ce kada in ganka
ففي السورتين اتكن سوره غدا بيو النهي متوجه الى وتو المسبب والمراد به نهي عن السبب كنن السورتين ده انكتي فلا يصدنك عنها ده كما لا ارينك ها هنا كنن معنى اتكن ودن سوروري غدا بيو النهي شي هني متوجه الى المسبب an gane ko mutawajjihun ila al-musabbib kenan shi hane an tura shi ne zuwa ga al-musabbib wanda zai haifar da abin wal muradu bihi nahyu an as-sabab an gane ko shi ko abin da ake nufi an hana sababin ne ko an nahyu mutawajjihun ila al-musabbab an tura hani an fuskantar da hani zuwa ga al-musabbab abin da za a haifar wal muradu bihi nahyu an as-sabab shi ne kuma an hana sababin kenan an hana ka kusanto balantana ka haifar da ganin ko kuma wato kenan an hana annabi Musa yayi sauki an gane ko ma'ana yayi sako-sako ga mutumin da zai yi zai hana shi balantana ma har ya hana shi ina fata an fahimta shine abin da ake son a ce cikin abin da suka kira al-majazul mursal cikin ilimin balaga ko kuma akwai ko uslubun min asalibil lughati al-arabiyya wajen wadansu malamai suka ce ba a cewa majazi malam yace to wal muradu bihi lahi wal sabab wa huwa al-qurbu minhu kenan ya kada ku kusance shi da an ka ce wato la arayannaka ha huna wal julusu bi hadratihi kinan ma kada ya zauna kada ya zauna a wurin da yake wato zaune kinan fa innahu sabab ru'yatihi domin shi zai sa wai ya ganshi domin in ya kusanto shi ko ya zauna kusa da shi zai sa ya ganshi to sai ce kada ya ganshi amma idan rufin kada ya kusanto shi balantana ma ya ganshi wa kadhalika malai ce to haka ne linu wa kadhalika linu Musa alayhi salam fi din haka nan ne taushin annabi Musa ko wato in yayi sako-sako fi din a cikin addini ya zamanto yana da tasahuli an gane ko wasa lasatu qiyadihi kuma in yayi wato salasatu qiyadihi in yayi wato saukin jayuwa al-qiyada shi abin nan ko kuma salasa yayi saukin jan mutane to sababul li saddihim iyahu za su hana shi za ka zama to sanadin da na kange shi shi yasa kinan salibul mu'jam yana izmantuwa mai tsananin wato karfin jagoranci kare zama to wato jagoranci abu ne wanda yana da halaye ba a son jagora ya tsananta cikin komai idan mutum yana jagoranci ya tsananta da kowa da kowa to al'amari zai wargaji domin mutane ba sa son a kai su bango idan kuma jagora ya zama to yana sako-sako to kuma za a iya wato rena shi kuma a hallaka shi amma ana son idan abu ya zamanto yana buƙatar tsanantawa mutane sun bijiri kuma ana buƙatar dole sai an yi tsaye-tsayen daka sai a yi tsaye-tsayen daka in an ga mutane kuma ba sa cikin wata fitina kuma sai a bar su a tafi a hankali shi yasa za ku ga al'amari wanda ya shafi bincike ko 'yan sanda ko mu ce jami'an tsaro ba kowane al'amari ne ake saka sojoji ba idan za a sa 'yan sanda don saboda su yi bincike za a iya sawar SS su zo su yi bincike saboda abu ne wanda ba a buƙatar tashi hankali to amma duk lokacin da an ka ce an kira sojoji ko mu ce mobile ko kuma mu ce sojoji misalan da dai harka ta kai ga soja to babu zancen gyara babu zancen siyasa to haka ake son jagora ya zamanto zaka ga an tambayi suna riwayatuwa cikin littafin tarihi an tambayi sayyidina Muawiya radiyallahu an me yasa kamar ka iya jagorantar mutane yace to da dai a ce an ba su gashi dan gashi daya wato kwara ta gashi daya aka ce su riki to idan ga yana hannuna da hannun mutane ba zai taba katsiyawa ba sai aka ce to ya haka gashi ko abu ne ai an san da jan shi da kacewa shi abu ne mai sauki ya katse to sai yake cewa idan lokacin da na fahimci za su ja sai in miƙa hannuna suna ja sai na fahimci sun ƙare ni ko sai in jayo shi kaga ba zai katse ba to haka ake son shugaba ya zamanto idan mutane suka zamanto suna bin al'amura a hankali ba zancen tada fitina da rikici shikenan kai aikinka a gudanar da al'amura lokacin da wani ke son ya tado rikici da fitina ya tsananta kuma wanda lokaci sai a yi kokari a ga yadda za a yi a yaƙe shi sai ya bar wannan kaji Allah subhanahu wataala ma yace wa in ta'ifatan min almu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin to kaga wannan yana cewa mu fahimci wannan a cikin tafiyar jagoranci in kuma jagora ya saba da sakin mutane hatta da waɗanda suke mutane ne ba na gari ba su kusanto shi kuma su rinka yin abin da suka gara ba ya ba su to mulkin shi yana zuwa ƙarshe yace wani sha'iri yake cewa idza atada al-muluku ala al-hawani fa a'limhum bi anna al-mauta dali
idan masu mulki suka fara wato suka saba da sakin mutane su bar kowa abin da ya ga dama yace to ka ga musu muto su tana kusa to dan haka ya kamata ya zamanto bayyuwa ku mutane su zauna fa su da jagora to amma dai ya kamata a san yadda za a yi to wannan shi ne abin da malam ya kawo karkashin wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta wato 672 malam yake cewa fa in kila idan aka ce ma fa'idatus su'ali menene fa'idar tambaya fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wama tilka bi yaminika ya Musa menene yake hannunka ya kai annabi Musa menene yake a hannunka yace wa huwa a'lamu bima fi yadihi ai Allah ya fi annabi Musa sanin abin da yake cikin hannunsa jumlatan wa tafsilan a jumlace da kuma a fayyace an bi shi ɗaya bayan ɗaya an yi shi dalla dalla kwatta kwatta filla filla Allah ya sani jumlatan kuma a dunkule a jumlace Allah ya sani ina fata an fahimci sabanin yan falsafa suke cewa Allah ya san abu a dunkule kamar wanda ba sun kai da akwai Allah tunda akwai yan falsafa da musu da akwai Allah ba Allah ya san abu a jumlace amma bai san shi a fayyace ba wal iyad billah wannan kafirci ne karara Allah kai mu da tsari malam yace kulna zamu ce fa'idatuhu abinda a fa'idar tambayar da Allah ya ma annabi Musa ta'nisuhu ya sakaibe masa kewa ya kwantar masa da hankali wa takhfifu ma hasala indahu kuma Allah ya saukake wato ya rage ya saukake ko ya rage abinda ya faru wajen annabi Musa ya rage abinda ya faru ga annabi Musa min dahshatil khitabi na daga wato daukar hankali na magana wa haibatul ijlali da kuma haiban nan ta ubangiji ta daukaka ta ubangiji waqtat takallumi ba lokacin da Allah yake magana da shi domin idan ya zamanto magana tana dauka hankalin sa to lokacin da an kai masa tambaya kamar ana son a maida hankalin shi zuwa ga tambaya shi yasa malami idan yana yin tambaya yanzu ne yana dawo da hankalin dalibai sannan tambaya tana sawar ilimi ya tsaya shi yasa idan ana yin littafi aka yi maka tambaya a sannan aka bada amsa abin ya fi tsayawa amma idan ya zamanto karatu ne kawai ake yi ba a yin tambaya sai ka iske ba a gane wane ne gane wane ne bai gane ba wannan yana daga cikin amfanin jarabawa kuma shi yasa muke kira zuwa ga malamai musamman masu karatarwa a aji kada za su zamanto su yi mutane tambayoyi irin tambayoyi ana yin su ne don saboda a fahimci ɗalibin da ke da kokari da wanda baya da kokari kuma su taimaka wani ya yi kokarin ma ya ƙara to amma idan ya zamanto malami wato yana yin tambayoyi as'ila ta'jiziya tambaya ta gajiyarwa wanda ko shi wani lokaci aka ce zo rai ba da amsa ba zai ba da amsa ba to kaga wannan ai ba karantarwa bace ko ya tambayoyin da sun kai guda 30 a awa daya wanda kuma ba yadda ai dalibi ya bada amsa su to wannan sai ga nau'i ne na gajiyarwa kuma wannan usulubi bai dace ba sannan kuma malami bai dace a ce yana bada zero ga dalibin da yake zuwa makaranta domin zuwan shi makaranta yau da gobe an bashi zero kamar an fitar mishi da son karatun ne kuma an fitar mishi da kaunar wannan abin da ake karantarwa a al'aƙalla zuwan shi da musharaka shi da zaman shi da larabin da ya yi a cikin aji ya kamata a ce wato an bashi wato wani maki koda da bashi koda biyar ne to haka ne yake sawa sannan kuma ɗalibin da baya fahimtar darasi shi ake tambaya ba wanda kullum yake iya bada amsa ba domin shi ma a nuna yana cikin ajin za a tafi tare da shi sannan kuma ma idan ana son ma ɗalibin ana iya bashi ba amsa wato kamar yanzu tambayoyin da ake yi a cikin aji sai a kira ɗalibin da bai da kokari sai a yi masa tambaya to sai malam ya je ya kira shi a boye sai ya bashi domin za ga ɗalibai sun rena shi sai ya tambayar da ba wanda zai iya bada amsa sai ya ɗaga hannu sai ya bayar wannan sai ya shajja'a shi ya yi karatu ba ina nufin jarabawa ta cikin aji ba wanda za a wato ci jarabawa a ina nufin tambayoyi na darasi sai a kira ɗalibin a bashi a boye yadda in ya bada amsa kuma ko da wanda sun ɗaga hannu a kiya sai a bashi dama sai ya bada amsa saboda shi ma sai wanda ya taimaka mishi ya yi karatu wannan yana daga cikin asalib na tarbiyya wanda ya kamata a ce malamai masu karantarwa wato musamman a aji sun fahimci irin waɗannan wato abin nan ilimin ilimi na karantarwa da na tarbiyya abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske to almuhimmu dai Allah ya tambayi annabi Musa kuma Allah ya san abinda yake hannun annabi Musa a jumlace da kuma a fayyace to dan saboda malam yace ya tafiyar da wannan tsoron da yake tare da shi da kuma haiba ta ubangiji wato hankalin shi dan koma zuwa gare ta ba wai dan haiba babu ta ba amma dai ya zamanto hankalin shi ya koma zuwa ga tambaya kin malam yace kama yara ahaduna tiflan kamar yadda ɗaya daga cikin mu zai ga jinjiri qad dakhalathu haibatun zai ga cewa haiba wato ko da Hausa ana cewa haiba kenan tsoro ne asalin shahaba ne wato tsoro ya kama shi wa ijlalun da kuma girmamawa wa khawfun da sauna wa fi yadihi fakihatun a cikin hannunsa akwai fakiha wato ana iya cewa ƴaƴan itace ko ɗan ici an gane ko wani abu dai wanda ake ci na ƴaƴan itace aw ghairiha ko waninta ko waninta ko wani abin wato da ake ci na yara misali a ce ko an ga wani ko abinci ko kuma ma abin wasa ba dole ba sai abinci aw ghairiha fayulatifuhu sai yayi lallashinsa wa yu'anisuhu ya kwantar masa da hankali bi qawlihi sai ya ce da shi ma hadha alladhi fi yadika menene yake a hannunka domin ya san yaro yana jin tsoron sa, to in yi masa tambaya kamar ya bude wato tattaunawa ne kuma ya kwantar masa da hankali ne, ma annahu alimun bihi, tare da cewa ya san wannan abin. To wannan shi ne abinda ya kamata wato mu fahimta. Kinan wani lokacin idan kaga mutum yana cikin tsoro, sai kai masa wata tambaya dan ka samu hankalinsa ya kwanta, don a samu a tattauna. Wanda kuma daga cikin abubuwan da ya kamata mu fahimta lokacin da muke tattaunawa da mutane, musamman a lokacin shari'a, za ku ga waɗansu suna amfani da haiba sunan saboda su taushe hakkin mutane. A da kwantar mu mutum da hankali a tattauna kwarai da gaske. Shi yasa ba yanzu da duniya ta lalace, mutum baya iya kare kansa, galibi sai ya nemi lauyan da zai kare shi a cikin irin waɗannan abubuwa. Allah kai mu nasari. Ala ayyati hal, kenan dai, don saboda wannan haiba ta tafi, shi yasa aka tambaye shi. Athani, malam yace amsa ta biyu, annahu arada bidhalika, Allah yayi niyya an yuqirra Musa alayhi salam, Musa annabi Musa aminci Allah ya tabbata a gare shi, an yuqirra ya tabbatas, wa ya'tarifa yadda da cewa bi kauniha asan, cewa sanda ce, wa yazdada ilmuhu bi kauniha asan, kuma ilimin sa ya ƙara wato ƙaruwa da daduwa akan cewa sanda ce, rusukhan ya ƙara tabbata, kenan wa yazdadu ilmuhu bi kauniha asan, rusukhan ya ƙara kuma tabbata shi ilimin nasa, fi qalbihi a cikin zuciyarsa, fala yahumu hawlahu shakkun, kada wani shakku ya kewaya ma annabi Musa, ma'ana ya zo a cikin ya kewaya shi, kenan ya zo masa ake nufi, idza qallabaha thubaran, idan Allah ya mayar da ita mi wato ta koma macijiya, annaha kadat asancewa ta zama to macijiya, to ta lokacin da yake magana da Allah kada ya sa tsammanin ya manta yana rike da macijiya ne, ya sa tsammanin kamar ba sanda ce yake rike da ita ba, thumma qalabat thubaran bi qudratil lahi ta'ala, sai kuma wannan sandar ta koma wato macijiya da izinin Allah. An gane ko? Shi yasa sai aka tambaye shi, dan ya ƙara duba ya tabbatar da ita ce ba wai lokacin da yake magana da Allah ba maciji ce ya dauko bai sani ba, tunda ana cikin wato duhu ne ma, kuma yana cikin daji. Malam yace to wa an yuqarrira fi nafsihi, ya tabbatar a cikin ransa, almubayanatal ba'ida, bambanci mai nisa, bagire mai nisa, bambanci mai nisa, bainal maqlubi anhu, tsakanin abinda aka wato juya daga gare shi, wal maqlubu ilayhi, da abinda za a juya izuwa gare shi, abinda aka juyo daga gare shi ita ce sanda, daga gare ta ne aka juya, wal maqlubu ilayhi, abinda aka juya izuwa gare shi ita ce macijiya, kenan sanda ta rikida, ta canza, ta koma macijiya. Fa yatanabahu ala alqudrati albahira, annabi Musa sai ya falka, an gane ko? Nan ba farka daga bacci ba, ma'ana ya fadaka daga kudrata ta Allah albahira, wadda take mai wato imarwa ta dauki hankalin dan adam. Wa nadhiruhu, tamkar irin wannan, an yuriyaka zarradu zabratan min hadidin, wato azzarrad shine kamar a ce makeni, wanda yake kira azzarrad, wato kamar abinda ake kira addir'u, wato mai yin sulke, an gane ko? To sannan kuma mai tahqiqin wannan littafi sai ce azzardu wazzaradu, kina ana mara'un, in ka duba ya ka number 1 a cikin littafin, ka duba kasa yace azzardu wazzaradu, kina ana mara'un sukuni, kuma ana mara'un fatha, shine bambanci tsakanin karanta su. Yace hilaqul mighfari, hilaqu ya anti hilaqu nan ba halqu ba, buya hilqu, hilaq jam'i ne na halqa, halqa kuma wani lokacin ana nufin wato halqa irin ta ilmi wanda ake kewayewa, ko kuma halqa shine kamar dan zobe, ko abinda aka kewaya shi, ko irin kusoshin da ake yi, misali a ce wato waɗansu ƴan zobe-zobe ƙanana waɗanda ake saka ba sulki, waɗanda ake saka su gare shi, to su ake kira hilaqul mighfar, al-mighfar kwalkwalo, ko kuma a ce kullar ƙarfi wanda ake sawa, wa dir'u da kuma sulki, shine mighfar wanda ake sawa ga kai, wata kullace ta ƙarfi wanda ko an sara ta ko bi, ko an soka mashi ga kan mutum bata kai gare shi, shi ko al-mighfar, al-dir'u shine wato sulken yaki, kuma al-dir'u wani lokaci ana rufe rigar da ake sakawa, ɗalibin ilimi sai ya yi hattara, ko kuma dir'u wato riga wanda ake sakawa. Malam yace wa zaradatu, in an ce zaradatu kamar matsayin kina halqatu ad-dir'u, wato wannan mu ce kananan zobe-zobe-zobe, ko kuma ƴan karafa da ake yi kamar zobe-zobe wanda ake sama ad-dir'u, wato sulken yaki. Was-sardu, an gane ko? As-sardu wato thaqbuha, nan ya sa thaqubuha, to amma dai ina zaton an kuskuren bugawa ne aka samu. Was-sardu, in an ce as-sardu, as-sardu asalin kalma ta as-sardu wani kusa ta nufin ka jeranto abu ɗaya bayan ɗaya, saradal afkar, amma wani kusa an ka ce as-sardu nan ana nufin thuqubuha, yace to thuqubuha ainihin nan a fahimta ta ƙara tare akai, ko wajen rubutu aka manta aka sata, shine as-sardu ka huda waɗannan wato ka huda waɗannan zobba kanana waɗanda ake sama wato sulkin yaki shine as-sardu yace wal jam'u zurudun ana jam'i na az-zardu ko az-zardu ana jam'in shi wato kinan ko kuma az-zaradatu jam'in shi ana cewa zurudun wato zurud waz-zarradu salihuha shi ko az-zarradu shine wanda malam ya kawo nan kinan wanda yake yin wannan sulkin yakin ko yake yin waɗannan wato en zobba kanana da ake sama wato ita riga ta yaki kaji abin da malam ya kawo kuma wannan zaka iske ko cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad atina dauda minna fadla ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid an ya'mal sabighatin wa qaddir fi sardi as-sardi nan ma yazo a cikin alqur'ani dan mu fahimci kalma kin wallahu ta'ala a'lam to malam yace to wa nadhiruhu tamkar irin wannan bayani an yuriyaka zarradu az-zarradu wanda yake kira kenan yake kera sulke da kuma wannan zubba ne sulken zubratan min hadidin tari ko a ce maka wato baraguzai ko tattaka ta hadidin wato karafa wa yaqulu laka yace ma hadihi minene wannan fa taqulu sai ka ce zubratan min hadidin tari ne na wato karafa atuni zubar al-hadid a cikin suratu wato al-kahf na kawo wannan zubar al-hadid yace thumma yurika thumma yurika ba'da ayyamin dir'an sabigha sannan bayan kwanaki sai ya nuna maka wato dir'an sulke sabighatin wanda take shi sulken nan wanda yake cikakken sulki sabigh shine abin da yake ya cika wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina yace sabighatan dir'an sabighatan kiran masrudatan wanda kuma an sake ta an sa mata waɗannan wato ba an saka ba da zari'a an sa mata waɗannan kusoshin da ta an daure ta kiran wa yaqulu sai yace hadhihi tilka zubra wannan shine wato tari na karafa sayyartuha ila ma tarahu na mayar da ita akan halin da take yanzu wato na mayar da ita ila ma tarahu akan abin da kake gani yanzu min ajibi sal'a na daga abin kira mai ban mamaki wa aliqi sardi da kuma wato saka ta karafa kidan ma a ce wato yadda an ka daddaure shi wato wato dauri mai kyau ya an ce aniq shine wato abin da yake burgewa ma'ana an sake ta ya an ce an sake ta ma'ana an sa wadannan kusoshin an daure ta da kyau tana burge mutum tana kayartar da shi to kenan shi wannan karfen lokacin da aka ce maka duba ka ganshi dan ka kara tantance shi tunda inda bai gaya maka ba yace duba shi tana yiwa hankalinka ba zai koda ka dube shi kana bi kana wuce hankalinka amma yace ka duba duba shi da kyau ka duba kamar yadda ɗan duba da malaman sihiri da malaman sibbu da info 9 za su yi maka dubi abu kaza ka dubi takarda kana ganin ta daga baya sai su mayar maka ita ta koma kuɗi to kaga kamar shi nan ba abin da cewa kuma ya halatta ayi wannan misali ne nake bayarwa shi wannan zai dauko maka karfe ya nuna maka gashi karfe ne tabbas gashi kana gani sannan ya narkar da shi sai ya maida maka shi wani abu to haka da Allah ya ba annabi Musa kuma abin da malaka sun yi ce shi yasa Allah ya tambaye annabi Musa ba wai da saboda a tafiyar da tsoro bane kinan amsa daudin suka bayar shine cewa dan saboda ya tabbatar da sandanci sannan kuma a mayar mashi da ita wato ta koma macijiya to wannan shine abinda amsar da malamai suka kawo a karkashin wannan kuma babu matsala ni a fahimta ta ma duka waɗannan guda biyu suna yiwa domin yana iya tambaye shi dan saboda yana ganin tsoro yana tare da shi ya tafiyar da wannan tsoro Allah ya san da akwai tsoro cikin zuciyarsa ba akwai lokacin da tsoro zai kama dan adam ba ma wanda ya sani sai Allah shi yasa lokacin da masu sihiri suka jefa sandarsu Allah ya ce fa aujisa fi nafsihi khifatan musa annabi Musa tsoro ya kama shi amma ba kowa yake fahimta ba sannan kuma haka ne annabi Yusuf ya boye wata magana ba kowa ya sani ba sai da Allah ya ce fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum duk da kina akwai sabanin tafsiri wasu suka ce fa asarraha sai annabi Yusuf ya boye bakin cikin da yaji da wannan kalima wa lam yubdiha lahum bai bayyana musu wannan bakin cikin ba amma wasu malamai suka ce a'a fa asarraha Yusuf annabi Yusuf ya boye magana da yayi wa lam yubdiha lahum sai ya ce qala antum sharrun makanan wallahu a'lamu bima tasifun akwai sabani da malamai to almuhimmu dai tsoron dai ko kuma abinda annabi Yusuf ya koyi kuma kowane dan adam abinda ya koyi a cikin zuciyarsa ba wanda ya san shi sai Allah subhanahu wa ta'ala to da haka sai zamanto Allah ya yi haka ya samu annabi Musa ya samu natsuwa sannan kuma ya ƙara tabbatar ma annabi Musa da cewa sanda ce wanda yake take a hannunsa ita ce aka juya aka mayar da ita takkuma maciji to wannan shine mas'ala ta gaba ɗin uwa musulmi sai mas'ala ta 673 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa za da Musa ala harfil jawabi ya aka annabi Musa ya ƙara akan amsa nan ya ce harfil jawabi ana nufin da anka tambaye shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa nan menene a hannunka ma wato harfil jawabi kinan wato abinda aka tambaye shi menene yake a hannunka to sai ya ƙara akan tambayar da aka yi mishi kinan nan an ce harfil jawabi dan an hankalta ma harfin da aka yi tambaya da shi ne وليس ذلك من شيمة البلاغة بيد نتكين واتو طبيعة يتكي شيمة أنا تيوى طبيعة أنا تيوى شيمة أنا تيوى خصلة أنا تيوى شنشنة دوكا دلعربتي تو بيد نتكين شيمة البلاغة طبيعة كو صفة ما سو بلاغة جم إلينا البليغ سيأتي البلاغة خصوصا مسمى ما في مخاطبة الملك الأعلى وجم مغانا دا ببان سركي لمن ما سو ملكي سنة دا واتو مؤدى أكي مؤاملة دا سو إذن كان زوني تاري دا سو كباما ما سو ملكي بدون متاني باسا سون كان زوني تاري دا سو كان ينزمع إرن ما سو جير منكي باسا سون كان يمسو مغانا إن المغانا تكما كافي سو كارا لنا كي كافي سو سنة ولي أبو كوكو كي أبين دا كفان أبا واندي إسيتي ولي أبو بايسا دا أبين دي كما دا حتا to wannan dushiyar daga cikin abu sannan kuma idan kana magana tare da masu mulki ya kamata ka basu matsayin su ba ma masu mulki ba kowa ya kamata ka bashi matsayin sa shi yasa sai ka samu kai ma a baka naka matsayi in kuma ka kiya sai al'amuran su lalace to kuma sannan musamman magana tare da masu mulki yana buƙatar ka tantance ba komai kake faɗa ba isin magana ta ƙare ko ba magana inda kake so bai dace ka ƙara ba domin yawan ƙara bayani in ba malami bane yake so ya ƙara bayani kuma ko dalibai mataki mataki ne ba ko ne dalibi ake ƙara ma bayani ba sai a tsaya bakin abin da yake buƙata a yi masa bayani to idan kana yawan wucewa kana ƙara bayani fiye da abin da aka tambaye ka wannan wani lokacin sai ya ja maka wato matsala kenan ko kuma ya rage maka kima wato a lokacin da kuke tattaunawa da wani amma in wajen karatu ne kake bayani sai kai bayanin matsala a iya yadda za a fahimce ta kuma a hankalta ma dalibai wato idan masu karamin mustawa ne sai a yi daidai da su masu tsakiyar mustawa na ilimi na tsakiya sai a yi da su masu mustawa mai girma sai a yi da su sai dai in wurin ya hada masu gaba daya to sai kowanne a bashi nashi wanda zai fahimta sai a yi takaici a ce to ga baki abin da yake bukata wanda yake matsakaici sai a yi a ce ga abin da yake bukata na sama kuma sai a yi masa bayani a fayyace masa domin darasi in ya hada mutane daban-daban ba a hankalta ma a yi amfani da usulubi daya domin wannan zai iya kawo matsala sai zaman to waɗansu ba za su iya ci gaba ba domin idan ana fayyace bayani ba a hankalta ma dalibai masu karamin mustawa ba za su zo ba idan kuma anka ce za a yi irin na masu karamin mustawa su kuma waɗancan manyan ba za su zo ba to haka sai a dudduba kowanne a dan mishi wato a fara da bayanin wanda kowa zai gane sannan a je tsakiya sannan a je sama sannan kuma a saki bibiyar matsala to wannan shi dai ne to kenan ko magana da al-malikul a'la balan ta magana da Allah sarkin da ba wani mai mulki irin nashi kenan ko an ce ana magana da shi ai nan kamata a samu ladabi da kima da biyayya sabar irin da mutane suke sai su je wajen wani mai mulki na duniya ko sarki ko mai mulki ko wani minista ko wani shugaban kasa sai ga suna ladabi suna biyayya an sa sutura mai kyau an yi tsit kuma in za a magana ana magana da ladabi amma mutum zai je masallaci duk kayan da gadamar su yake zuwa masallaci sannan ma in ya je masallaci ba ladabi ba biyayya ga mamu ba biyayya ga liman mai kawai to ne shi kai ya kamata a yi masa sallah irin yadda yake so a yi maza-maza a ƙari kaga babu ladabi ga Allah shi yasa mutane suke cikin wato tashin hankali wanda kuma shi masallaci ko waje bawan Allah ne ba bambanci tsakanin wani da wani malam yace to kulna zamu ce qala ibnu abbas yace innahu yadda sha'ani yake lamma qala asaya lokacin da annabi Musa yace hiya asaya kinan da Allah tambaye shi menene hannunka ce sanda ta ce su ila su'alan thaniyan Allah ya tambaye shi tambaya ta biyu fa qila sai Allah ce shi ma tasna'u biha mi zakai da ita fa ajaba biwa bil ayat sanda annabi Musa ya bada bayani da sauran ayoyi ma'ana ya ci gaba da bada amsa an gane ko to amma wannan yana buƙatar sai an samu dalili domin cikin alqur'ani ba a ganshi karara ba ko an ce a rawaito shi daga ibnu abbas tana wa ibnu abbas ko da sanadin ya inganta ya rawaito shi ne ga bani isra'il domin an san yana riwaya ga malaman ahlul kitabi kinan wanda yana buƙatar dalili ba za mu iya cewa ƙarya bane game da littafin ahlul kitabi za mu ce gaskiya bane sai sun ba mu dalili ingantacce mu tabbatar amma dai alqur'ani Allah bai ambaci wannan tambaya din ba الثاني نبيه أنه يد شعريك إنه لما أدد فوائدها لو كتند النبي موسى لسف فائده دم ونن واتو إتا صندر كنن وبيّن حاجته إليها يبيّن بكاتر ديك إتا زواغ ونن صندر خوفا الثاني أنه إنما أدد فوائدها abin da yasa abin da annabi Musa ya bayyana fa'idodinta ya lissafa fa'idodinta ga Allah ita sanda din kenan wa bayyana hajatahu ilaha ya bayyana bukatar shi zuwa gare ta khaufan min an yu'mar bi ilqaiha ya ji tsoron Allah ya ce jefar da ita an gane ko kama umira bi ilqa'in na alaini kamar da an kuma tashi da jefar da takalmi kenan yana jin tsoron a ce jefar da ita kenan kuma ba zai sake ganin ta ba kuma ba zai sake amfanuwa da ita ba sannan kuma annabi Musa yana cikin daji ne wuri ne da akwai hatsari kaga dole sai da tafiya da sanda musamman masu tafiya cikin daji shi sanake ganin mutumin da ya saba rayuwa a cikin daji ko kauye baka raba shi da makami yuka ko takobi ko kuma wato mashi sai dai an shigo gari sai akwai waɗannan saboda su inda suke rayuwa akwai irin wannan matsala shi yasa idan kaga mutum yana amfani da wani abu kada kai mamaki dan ya shigo birni kai ne kana kallon su ba kauye amma kai ne ba kauye domin kai da kake cin birni baka da bukatar wannan abin shi ko da yake a can inda yake da bukatar shi amma sai kana ganin wautar sa kai ne wato ka zama mutum kana da dauke da wauta domin ka jahilci shi rayuwar sa amma kai rayuwar ka kake kallo shi yasa mutumin da yake ganin kauyancin mutane wani lokacin shine ba kauyen domin baka san yadda ya rayu ba baka san daga inda ya fito ba baka san dalilin da yasa ya abu ba shi yasa da yawan al'amuran mu muke cikin matsala muna yawan fassara ayyukan mutane da rayuwar mutane da niyoyin mutane da littafan mutane ba tare da mun san su ba mun san dalilin da yasa suka littafi mun san zamanin da suka yi mun san manhajin da suka rubuta littafi akan sa yana da kyau mutane su fahimci irin wannan su daina rena waɗansu sai abu na uku na ƙarshe yake ce al-thalith na uku annahu zakara zalika li alla yunsaba ila al-abathi ya faɗi wannan don ka a danganta shi zuwa ga wasa fi hamliha a dokarta ba wai ya duke ta bane don wasa ma'ana zaka wani ya rike abu amma don wasa amma kuma wani zai rike shi don saboda amfani da shi wanda zaka ga mafi yawanci a kasashen Larabawa da Afirka muna riƙon abu ba don amfani da su ba mutum na da sanduwa ta jika 200 ko 300 ya zo sabuwa ta fito ta jika 500 ya sai ta jika 500 amma idan aka bincika ba ya aikin komai da ita banda kira kuma in ta miliyon ɗaya ta shigo zai saya kaga abin ya zama to kawai babu wani fa'ida domin in kira ne amma in wannan salurar wadda aka fiddo tana da wani tsari na ilimi ko wani bincike ko na yada wa'azi ko karatuttuka wanda zai amfane ka to ba laifi sai ka wato yi kokari ka same ta don ka yi amfani ka amfanu da ita to amma idan sai zaman to muna ta sayar abubuwa wadanda ba mu da wani amfani zuwa gare su wanda kuma yana daga cikin abin da ke ƙara mayar da mu baya to ƴan uwa wannan shine amsar da dai malamai suka bayar game da amsar da annabi Musa yabba Allah da Allah tambaye shi biki a hannunka ko ya faɗi wannan don saboda Allah ya masa wata tambaya ne wai kamar da Ibn Abbas aka ce ya ce amma wannan bamu da shi tabbacin shi a cikin Alkur'ani kuma bamu ga nasi wanda ya inganta ba sai dai mu bar shi ba za mu ƙaryata ba kuma gaskata sai mun samu dalili na biyu kuma wasu suka ce ya faɗa saboda ya faɗa ma Allah fa'idodinta don saboda kada a umurce shi ya jefar da ita kamar yadda anka ce jefar da takalmin sa kenan yana da buƙata zuwa gare ta tun da yana wuri wanda yake akwai tsoro gare shi abu na uku kuma suka ce ya faɗa ma Allah wannan bayani don ya faɗi dalilan da suka sa ya yi amfani da ita ba don ya faɗa ba ne don saboda wato abin nan ba ta da wato wani amfani wannan shi ne abinda zamu iya cewa wanda kuma a gurguje tun da lokaci ya mun halinsa a ilimi da ba in ana son a gina bincike da mas'ala da maudu'i wato abubuwa guda shida ne ake saurin hankalta ba da an same su yanzu abu yana tabbata shine malamai suke cewa as'ilatu zakka li sita kuli mu'alajatil mawdu'at shine duk maudu'in da za a yi a duniya yana bukata tambaya guda shida a farko sannan a ƙara shine man wane ne kamar ka ce who da ingilishi ana son a san mutum waye shi an gane koko ko ki da faransanci sai ma kuwa da faransanci menene ana son a tambaye sifan mutum ko kuma wani abu wanda ba dan adam ba a tambaye shi miya ya shike yanzu in ce ma zaidun menene sifofin zaidu man zaidun wane ne zaidu ban san shi ba amma ma zaidun na san zaidu amma ban san sifofin sa ba to ma menene shine ake kira what da english koko kuwa sai kuma tambaya ta uku aina a ina ne when an gane ko where of one where shine a ina ne shi ko ake kira da faransanci wato u sannan kuma sai aina sai kuma mata wani lokaci ne shine ake kira da ingilishi when ko kuma come da faransanci sai kuma mata sai kaifa ta yaya ne ma'ana sai ka ce how ko kuma ka ce wato da faransanci koma sai kuma limaga don me shine why da english ko kuma furkuwa da yaren faransanci duk bincike na duniya in ka haɗa waɗanda guda shida yanzu gaskiya tana bayyana gare ka kuma za ka bincike a ilimance nan ya kamata mu dakanta yan uwa saboda lokaci ya zo ƙarshe mu karkare bayani insha Allah sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya bamu iko ya bamu dama abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.